الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فالأمر كله له والحمد كله له والملك كله له والخير كله في يديه لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق كل ما يثني عليه أحد من خلقه ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق معنى إياك نعبد وإياك نستعين فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب فالأول من معنى ألوهيتي والثاني من معنى ربوبيتي فإن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى مصالحه فلا إله إلا هو ولا رب إلا هو فكما أن ربوبية ما سواه أبطل الباطل فكذلك إلهية ما سواه وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه كقوله فاعبده وتوكل عليه وقوله عن نبيه شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وقوله وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وقوله عن الحنفاء أتباع إبراهيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنيي التوحيد اللذين لا سعادة للعبد بدونهما البتة الوجه الثاني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبود الله سبحانه وتعالى دا يساكي هدامو أولا صافيا تلا هدي أشرين دا بقي غا وطن ذو القعدة الشكرة دبو داري داري حدود سلاتين دا تقصن هجرة منذ صلى الله عليه وسلم وأنكما shine 20 ga watan 8 a shekara ta 2017 a lissafin milindiya a darasin mu na 27 kenan ko a 28 na wannan shine darasin mu na 28 karatun mu na littafin Ighafatul Lahfan fi Masaid Ash-Shaytan na Malam Ibn Qayyim Al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala a makon da ya gabata mun tsaya kan abubuwa da malam ya ambata mana cewa duk dan adam dole yana tare da wasu abubuwa guda hudu wajen abin da yake bukata dole yana bukatar abin da shine asalin abin nema yana bukatar abin da zai taimaka masa zuwa ga samun wannan abin neman yana kuma da wani abu da zai sabbaba masa damuwa da cuta da yake ki kuma da dole ne ya samu abin da zai tunkuɗe masa ya kawar masa wannan abin da yake ki waɗannan abubuwa guda hudu yace dole ne kuma babu inda mutum zai je a kansu babu mai masa waɗannan abubuwan sai Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ne abin nemansa na asali dole ya so shi sama da kowa dole ya fifita ƙaunarsa da binsa da da'arsa da addininsa sama da kowane abu sannan kuma babu inda zai je a taimaka masa a kan bautar Allah ɗin sai gun Allah sannan idan wani abu zai taɓa shi wanda shi ma abin da zai zo masa ya taɓa shi abin ƙi duka daga cikin ganin damar Allah yake to kuma babu mai tunkuɗe masa wannan abin sai Allah ɗin don haka فالأمر كله له الأمر باكي دينسا ناسا duk abin da zai zo maka na alheri dole babu mai kawo maka shi in ba Allah, kuma babu mai taimaka maka aka same shi in ba Allah din ba. Duk abin da zai zo maka marar daɗi da kake ƙi, to shi ma daga Allah din yake, ƙadara wa kaunin. Kuma babu mai taimakonka a kan tunkuɗe wannan abun in ba Allah ba. Walhamdu kulluhu lahu, yabonka da godiyarka farko da ƙarshe duk Allah ne cancance ta. Babu wanda za ka gode ma sai Allah. Duk wani wanda ba shi ba da ya isar da wani abun alheri zuwa gare ka sababi ne ba asali ba. In ko ka tashi godiya gun asali za ka yi godiya. والملك كله له ملكي gaba ɗayan sa nasa ne, babu wanda yake da rabo a mulki, duk na Allah ne, shike bada shi ga wanda yaso ya kwashe daga wanda yaso. والخير كله في يديه, alheri baki ɗayan sa yana hannun sa, ya ga dama ya baka, ya ga dama ya rike, babu wanda zai iya zuwa ya matsa masa cewa sai ya baka. In ya so ya baka ya baka, in ya so ya hana ka ganin damas ikonsa ne, mulkinsa ne, sarautarsa ce, mallakarsa ce. La yuhsi ahadun min khalqihi sana'an alayhi, babu wani mutum daga cikin halittarsa wanda zai kididdige ya kai matuƙa ya ƙare sana'an alayhi, ya boga Allah. Duk kalmar da za ka faɗa ba za ta zama ita ce ƙarshen abin da za a yaba wa Allah da shi ba, ko menene duk kalmar da za ka faɗa a cikin zube za ka yi magana ko a cikin waƙe za ka yi wajen yaban Allah, to ba za ka iya ƙure yaban Allah ba, ko me ka faɗa to bai isa ba. Ka duba ya kai bawan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala idan da a ce a tsakaninka ne ɗan adam, idan mutum ya maka wani abun alheri to za ka so ka yaba masa, kai ta yaba masa, kai ta yaba masa, kuma la'alla za ka nemi ka nemi ka saka masa wata rana da wani abu, ka ce bari shi ma ka bashi wani abu. To wannan irin lamarin ga ɗan adam ne, shi Allah subhanahu wa ta'ala lamarinsa ba haka yake ba. In za ka yaba masa to kalmominka ba su isa su ƙure yabansa ba, domin sai ka san shi gaba ɗaya sannan ka iya faɗin kalmomin da za su ƙure yabansa. Shi abinda ka sani na sunayensa da siffofinsa, ina ce dama da su ake yin yabo, to a sunayensa da siffofinsa ai ɗan kaɗan muka sani. Allah maɗaukaki ba a ƙure sanin sunayensa da siffofinsa. Duk wanda bai san sunayensa gaba ɗaya ba to ba zai iya ba masa gaba ɗaya ba, domin ma'anar yabo shi ne ta ambatan kalmomin alheri da suka shafi sunayensa da kuma siffofinsa. Sannan ibadar da za ka yi ita wajen godiya ce, kaga kenan ma'ana wancan min nahiyati ash-shukr wa sana anta qasir, ka gaza ba za ka iya ba. In kuma kace ka gode masa ta wajen ibada, kai ta bauta masa, kai ta bauta masa, to ita kanta bautar wata ƙarin ni'ima ce a kanka, domin taufiki ne ya baka ka bauta masa, shi ma ni'ima ce. Don haka a kullum ba za ka iya gode wa ni'imar da Allah maɗauki ke ma ba. In ka ce bauta za ka yi, kai ta bauta, kai ta bauta, amfaninta gare ka ne ba gare shi ba. Shi ba ya amfanuwa in an yawaita da'a, ba ya cutuwa in an taƙaita da'a, ba ya cutuwa in an saɓa masa, ba kuma ya samu wani ƙarin fa'ida dan an yaba masa. Duk abin da za a samu ɗan adam ne yake samu, ka yaba masa ka samu lada, ka bauta masa ka samu lada ya ɗaukaka maka daraja, don haka duk amfanin ka yi. Babu ranar da za a ce ya kayi masa wani abu da ya cike gurbin wata ni'ima da ya maka, domin duk abin da za ka yi in na furuci ne na godiya, to shi ma ƙarin ni'ima ne ya baka taufiƙin har ma ka zama mai zikiri. In ka bauta masa shi ma ni'ima ce ya ƙara maka ka bauta masa, domin da ya so ba za ka bauta masa da ka ɓalɓalce shi ma kaga ka rasa wata ni'ima ɗin. Don haka da'iman wa abadan ba ka iya ƙure yabon Allah subhanahu wataala a ce ka lissafe ni'imar da ya maka kuma sannan ka gama biyan sa babu dan adam inda ya isa ya biya Allah madaukaki akan ni'imar da ya masa sai dai kullum nataqallabu fi shukrihi wa ibadatihi sai sa kullum muke roƙon Allah madaukaki ya tabbatar da zukatanmu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke addu'a Allahumma thabbit qalbi ala ta'atika wa ala dinika wa ta'atika ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ta'atika ya Allah wanda ke jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka da kuma da'a gare ka Allah ba mu wannan tawfiki din sai ce bal huwa kama afna ala nafsihi inda zan san yabo ne to shi Allah yadda ya yaba wa kansa haka yake babu wani dan adam da ya isa ya yaba masa hakikanin yadda ya cancanta a yaba masa kuduban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama ran da za a zo gare shi bayan an ji gun annabawa ulul azmi an roƙe su su zo su roƙi ubangiji subhanahu wataala saboda ya hisabi kamar da ya zo tabbaci a hadisi ingantacce cewa ran kiyama Allah madaukaki zai yi fushin da bai taɓa yin sa ba a bar mutane a arasatul qiyama kowace wuni ɗaya kamar shekara dubu ne a gun Allah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu mutane za su tsaya kafin ayi hisabi ayi ta fatan ayi hisabin ayi ta fatan ayi hisabin ba ayi ba har su dunduma saboda damuwa da tashin hankali da tsananin zafi da firgici da tsorata sai a tafi wurin annaba mun san dai wannan hadisin ash-shafa'atul kubra to zuwan da za a yi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an rabu sauran annabawa bayan ya ce na'am ana laha sai ce fa ahmaduhu bi mahamida la adkuruha al'an zan yaba masa da kalmomin yaban da a halin yanzu nan ba ni da su ban san su ba a ranar za a koya masa don haka akwai zikiri da Allah madaukaki har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya bai koya masa shi ba bai gaya masa wannan ya nuna baya cikin abin da wajibi mu a isar da mu da yana cikin abin da wajibi ya isar da mu da ya isar da mu amma amfanin da dama aikin da zai wannan zikirin ran kiyama din ne zai roki Allah ya Allah ayi hisabi to zai yaba masa zai masa kirari su kansu kalmomin da zai masa wannan kirari yace a yau din nan ba zan san su ba ban san su ba ba zan iya tuna su ba sai a ranar za a koya masa su alaqana masa ya koya ya rike kuma ya yi su sannan sai Allah madauki ya yi mutane hisabi wannan ya nuna cewa duk abin da dan adam zai yi a duniya ya tayago to ba zai kure yaban Allah ba subhanahu wataala domin babu wanda ya san ubangiji sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wani hada yawa wa fawqa kulli ma yuthni alaihi ahad min khalqihi kuma Allah madaukaki sama yake da dukkan abinda wani mutum daga cikin halittarsa yake yaba masa da shi ma'ana duk yaban da dan adam zai to Allah madaukaki yafi karfin wannan yaban naka wali hada kana salahul abdi wa sa'adatuhu fi tahqiqi ma'ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi yasa ya zama gyaruwar bawa da sa'adarsa ta tabbata a cikin yadda mutum zai tabbatar da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ma'ana duk shige da ficinmu nasarar mu tana cikin wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk wanda ya rasa wannan martaba da wannan matsayi na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to ya halaka dole ka zama duk motsinka ibada ce ga Allah ibadar kuma ga Allah babu mai taimakonka akan ka yi ta sai Allah shine ma'anar wannan ka kalle shi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in galibin abin da muke kawowa in muka go kan wannan wa iyyaka nasta'in babu mai taimakonmu akan samun biyan bukatunmu na duniya sai kai ba iya wannan ma'anar ba ce ma'anar ma da tafi faɗi da tafi girma wanda ya cancanta kowane bawa ya kawo ta a lokacin da yake karanta wannan shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala ibadatika ma'ana kai muke bautawa kuma kai kadai muke roƙo muke neman taimakon ka taimaka mana akan mu bauta maka haka duk abin da zaka samu na damar ka bautawa Allah to ni'ima ce da Allah ke ƙara maka ka bauta masa ka samu tawfiki Allah ƙara mana tawfiki sai fa innal ubudiyyata domin ku ita ubudiyya zaman ka bawa da ita bautar ga Allah tatadammanu al-maqsud al-matluba ta kunshi waɗannan abubuwa ne guda biyu na farko al-maqsud al-matlub abin nema da shi kake nufi Allah subhanahu wa ta'ala lakin ala akmali al-wujub amma ya zama akan fuska mafi kammala bayan ka samu wannan shine yin ibada ka bauta wa Allah dan ka samu yardarsa ko wal musta'an kuma shi abin neman taimako huwa alladhi yusta'anu bihi alal matlub shi ne dai wanda ake neman taimakon sa akan wannan abin da kake so duk abin da muke na bauta mai muke so muna sa Allah ya yarda da mu Allah ya ba mu lada Allah ya sa mu a aljanna ko ba haka ba to wane ne kuma mai taimakon mu akan mu zama akan hanya ma mu shiryu har mu tunanin mu bauta wa Allah to banda Allah babu mai wannan abu wal musta'an huwa alladhi yusta'anu bihi ala al matlub sannan kuma yace sai ce fal'awwalu janibin farko ɓangaren farko na maganar bautar Allah min ma'ana uluhiyyatihi cewa shi ne al-maqsudul matlub to yana daga cikin ma'anar uluhiyyar Allah wasani na biyun kuma shi ne mai maganar neman taimako ko yawwa min ma'ana rububiyyatihi shi kuma yana cikin ma'anar rububiyyar Allah gashi dukkansu ibada ne amma ɗayan kaga na farko iyyaka na'budu ko wannan ibada ce minka ilaihi haka ne daga gare ka kai kake yin bautar zuwa ga Allah na biyu kuma me shine almusta'anu ala tahqiqil matlubi shine wanda ake nema dan ya baka wannan damar ka bauta masa din to shi kuma wannan daga waye daga gare shi ne zuwa gare ka duk abin da yake daga gare ka ne zuwa ga Allah to shine ibada duk abin da yake kuma daga gare shi ne zuwa gare ka to wannan tarbiyya ce yake maka taimako ne yake maka ni'ima ce yake maka an fahimci abin don haka iyyaka na'budu wajen tahqiqin ubudiyya kuma a bangaren uluhiyya wa iyyaka nasta'in kai muke neman taimako saboda babu mai iko mai karfi wanda ya mallaki komai shine mai arzutawa duk wata ni'ima ta sace kamar da muka karanta waɗannan kalmomi fal amru kulluhu lahu ko yawwa haka nan ka ɗauko ka fassara ka gutsutsura wannan ma'anonin fal rizqu kulluhu lahu ko ba haka ba ne wa taqaddumu wal ilmu fa kullu ma turid duk abin da kake so a duniya da ci gaban ka da arzikin ka to duk daga Allah ne babu wanda ya sai taimaka maka idan ba Allah ba duk wani taimako da zaka samu wanda ba na Allah ba sababi ne amma asali sai Allah ya hukunta cewa a baka an mun faɗi wannan yau to don haka na farko maganar uluhiyya na biyu kuma maganar rububiyya fa innal ilaha domin ku dama abinda ake nufi da al-ilah huwa alladhi ta'lahuhu al-qulub shine wanda zukata suke bauta masa mahabbatan wajen soyayya soyayya irin ta bauta suke wa Allah wa inabatan da koma zuwa ga Allah inaba shine komawa zuwa ga Allah da aikin alheri bayan an tuba ar-ruju'u ila Allah wal 'amalu salih ba'da at-tauba shi ne ma'anar inaba wa ijlalan da girmamawa wa ikraman dide da karramawa wa ta'ziman da girmamawa har yanzu Hausa ta takaita wajen bada ma'anoni yadda ya kamata amma a larabci ijlali daban ikrami daban ta'zimi shi ma daban takbiri shi ma daban kowanne da ma'anarsa amma a Hausa ka haka zamu ce cewa girma kuma girma kuma girmamawa to wa dhullan wa khudu'an da kaskantar da kai har yanzu dai da rifinawa da khaufan da tsoro duk waɗannan abubuwan abubuwa ne na ibada da sai ka same su sai an same su a zuciyarka wannan shine ainihin kuma kai bawan Allah ne wa raja'an da kauna da zakai da fatan samun alheri da sararin alheri duka ya zama daga Allah kake kar ka samu wani ma'ana kenan nan in ka lura abinda ake nufi in za ka zama mai bautar Allah hakikatan to ya zama mahabbar ka gaba ɗaya ta Allah ce, soyayyar da za ka yi wa Allah daban take da ta kowa. Kamar da muka faɗi wannan abun a makon da ya gabata wajen fassarar ma'anar wannan babin, cewa Allah shi ne ya wajaba, ba wai ya kamata ba, ya wajaba a kanka ka so shi sama da kowa, sama da uwa, sama da uba, sama da shugabanka, sama da duk wanda kake so, sama da mata, sama da ɗa. Wannan kwatancen ma bai taso ba, amma ana so a nuna maka ne a cikin bala'in da zai jefa ka har ka so wani abu sama da abin da Allah yake so. Tunda muna yin irin waɗannan abubuwan, mutum saboda matarsa ya kasa da'a ga Allah, saboda tsananin son ɗansa ya kasa da'a ga Allah, ballan suna kuma wani. To in wannan abun ya kai ga irin wannan, to kana da matsala a tauhidinka. Wajibi ka so Allah sama da kowa, sannan kuma ya zama kana komawa zuwa gare shi duk tunaninka daga farko har ƙarshe, nasararka da kake so ka samu to daga Allah ce. Ka girmama shi sama da kowa, ka ƙasƙanta a gabansa, ba sai ka yi ruku'u kawai ko ka yi sujada ba, zuciyarka kullum ta zama a cikin risina take ga Allah, a shirye take ta ji umarnin Allah ta yi ɗa'a, a shirye take ta ji hannun Allah ta nisanci abin da ya hana. Sannan kuma ya zama shi kake tsoro, ana ambatarsa kana razana, to amma kuma ba razanar da za ta sa ka riƙa fidda rai daga rahama daga gare shi ba, a samu raja'i, ka riƙa ƙauna da fatar cewa Allah maɗaukaki zai zo maka da alheri. Duk ƙuncin da ka shiga kar ka sa ran cewa wani ne mai maka maganinsa in ba Allah, shi ne ma'anar wannan raja'i. Farkon zancenka ƙarshensa Allah, babu wani da za ka shiga cikin bala'i, bala'in talauci, bala'in rashin aiki, bala'in rashin ɗa, bala'in rashin aure, bala'in ko mene ne wanda zai fidda kai daga wannan abu in ba Allah. Kar ka faɗi wani ɗan adam ka ce shi ne alherinmu, shi ne fatanmu, in ba shi mun shiga uku Allah zai kyamace abin da kake yi. Allah shi ne komai, duk wanda ba shi ba to zai zama sababi ne zuwa ga abin da za ka samu. Allah taimake mu. Kuma sannan ka samu tawakkali, zuciyarka ta natsu. Me ma'anar tawakkali? I'timadu qalbi ala Allah ma'al akhdh bil asbab. Zuciya ta dogara ga Allah, ba ta tunanin komai na alheri zai zo daga wani in ba Allah ba, ba ta tunanin komai na sharri zai zo daga wani in ba daga Allah ba, da nufin Allah ba. To sannan kuma ai kamo da sababi, duk abin da ba za a same shi ba sai an yi kaza a duniyance, to kai wannan abin da ka same shi. Tawakkali ba shi ne ka zauna ka ce to mun dogara ga Allah sai yadda ya da mu, kuma ba za ka tashi ka nema ba, dole ka hada da nema. Waɗannan abubuwan ma'anonin mun sha magana dai a kansu, abin da ake nufi tawakkali kenan. To nan duk waɗannan kalmomi suna tabbatar mana da me maganar uluhiyya. Wa rabbu, shi kuma ita kalmar rabbu, shi rabbu in an ce rabbu wani muke fassara mu ce ubangiji, huwa alladhi yarubbu abdahu, shi ne wanda yake tarbiyyantar da bawansa tun da babu shi ya samar da shi, yake haɓaka shi ya girma ya zama abin da ya zama. Wannan shi ne tarbiyya. Shi yasa ake cewa tarbiyyar da kake wa ɗanka a matsayin tarbiyya, saboda renonsa kake yi. Ko da babu shi, Allah maɗauki ya arzuta ka da shi, ka haife shi, to kuma an shiga kenan. Uwa ce ta fama tun ba da mama, tun abubuwa dai da dama wanda duk mun san su, wahalar da iyaye suke sha wajen kulawa da ƴaƴansu, to duk wannan a cikin tarbiyya yake. To tarbiyya ta asali ita ce tarbiyyar da ubangijinmu yake mana, ba tare da mun san sababi ba. Allah maɗauki ya taimaka mana ni'imomi, ya baka yau, ya baka gobe, in ya ga dama zai iya ɗaukewa. Numfashin da kake zuƙa, ka shaƙa, ka rayu, da ya ga dama ɗif zai ɗauke shi, amma kullum zai baka. Shi ya wajaba kullum ka riƙa gode mu akan waɗannan ni'imomi. Allah maɗaukaki shi ke baka abin da kake. Ga shi dai fita kai daga gidanka ka je wurin aiki, ko ka je kasuwa, ko kai laborancinka, kana gani wannan mai ake ce masa sababi, ka yi ƙoƙari ne, ka yi aiki da sababi, amma kuma da daga dama babu abin da za ka samu, haka za ka dawo. Don haka arzikin nawa ne? Na Allah. Waɗannan ma'anoni a daina fid da su daga zuciya. Wani lokaci ne yanzu wannan kalmomi muna buƙatar su a zamanin yanzu, musamman in mun lura da yadda alhayatul madiyya, wato material rayuwa, tafi karfin zukatan mu kullum mun kuce nanin akan wannan ya zaka samu kaza ya zaka samu kaza burin kowa shine ya kalli wani ya fi shi ya zai iya kai matsayin sa kuma ka bin wani ya mallaki kaza ni ban samu ba kai ta kokawa sai ka samu wannan yana da kyau abinda zai amfane ka ka neme shi ba a ce karka nema ba amma kada ya zama kullun hankoranka shine wannan harkar ta duniya ka manta da cewa Allah yana da tsari da in an bi yake bada abubuwa yanzu ka dubi rayuwar wanda ba musulmi ba shi bai yadda zancen Allah ne yake kawo wani abu shi abinda ya yadda da shi in kai zafin nema za ka samu to Allah kuma sai ya bi su akan haka ya kyale su kai zafin nema wata ran ka samu wata ran karka samu amma su suna da abin karantarwa cewa in ka nema baka samu ba shi ma wani darasi ne a cikin rayuwa to mu muka manta waɗannan abubuwan in mutum ya nema bai samu ba sai ya zo zuciyarsa kuma sai ta rikice gaba ɗaya sai ya faɗi sai ya ta kuka ya daina ya ƙara ya daina ya ƙarar Allah yau bai samu kaza ba yau bai karya ba yau kwana nawa ba a yi abinci a gidansa ba duk Allah ba ya san waɗannan abubuwan ka nutsu ka kwantar da hankalinka ba kai kaɗai ne a cikin bala'in nan ba yadda Allah ya jarrabe ka to ya jarrabi wasu duk wanda ka janci da kuɗi da ba shi da shi kuma akwai lokacin da ya yi kuɗin yanzu babu karka damu ba kiyayya ce daga Allah ba jarrabawa ce ta yau da kullum kuma wata ran in ya fidda kai daga cikinta sai ka zo ka sake mantawa an taɓe maka ni'ima wannan duka mutunci ne na ɗan adam waɗannan ma'anonin da kamar da na ambata don Allah ɗan uwa mu sa su a zukatanmu kullum ya zama tunaninka Allah ya yi mana bala'o'i iri-iri to Allah dai shine mai mana tarbiyya fa yu'tihi khalqa ya bashi halittarsa ma'ana ya halicce shi thumma yahdihi ila masalihi sannan Allah ne yake shiryar da shi zuwa maslaharsa duk abin da zai amfane ka Allah ya san shi shi zai kintsa maka ka bi ɗabi'ar rayuwarka da yadda Allah maɗauki shi a bi sai ka ga rayuwarka sai maka daɗi amma daga ka bo tsare ka bar tsarin Allah ka bar dokar Allah ka yi tunanin kai ne mai wayan kanka to sai Allah ya barka kai ta shan wahala fala ilaha illa hu babu abin da ya cancanta a bauta masa sai shi wala rabba illa hu babu kuma ubangiji mai reno mai ba da komai da komai in ba shi ba don haka ubudiyya ta sace rububiyya ta sace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine abin da yake so a fahimto fa kama anna rububiyyata ma siwahu abqalul batil kamar yadda muka san babu wani ubangiji ai mai mana wannan ni'imomin kuma in ka kudurci cewa akwai to wannan aqidar ta cewa akwai wani ubangijin ba shi ba abqalul batil yafi kowanne barna yafi kowanne abin da ba daidai ba zama ba daidai ba yafi kowace ƙarya zama ƙarya an fahimci wannan aiko kamar yadda wannan yake fa kazalika ilahiyatu ma siwahu to haka nan a ce ga wani abun bauta wanda ba Allah ba kuma ya cancanci ibada shi ma shine abqalul batil ai me yasa ya faɗi wannan ya jiranta su haka ya gabatar da maganar rububiyya kafin uluhiyya saboda maganar rububiyya kowa ya karbe ta babu wani wanda yake kokonto akan cewa Allah ne ya halicce shi ko akwai kowa ya san Allah ne ya halicce shi kowa ya san Allah ne yake baka abin da kake bukata ne yau da kullum da kana karimi Allah ya sa ka girma da abincin da kake ci da renon da kake samu da komai duka daga wani daga Allah to yadda ka san babu mai maka wannan sai Allah to in ka yadda kuma ma'ana kai wajibi ne ka yadda babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah kamar yadda kenan ba za ka yadda akwai wani mai maka wancan ni'imomin ba sai Allah to haka nan kada ka yadda akwai wani abun bauta kuma sai Allah subhanahu wataala arju an takuna wadiha wa qad jama'a Allah subhanahu bayna hadhain al-aslain Allah madaukaki ya hada mana waɗannan asalin guda biyu wani ne asalin guda biyu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in za ku ga gefen bauta wa Allah da gefen kulawar da Allah zai biya wa bawansa Allah maɗauki ya haɗa waɗannan abubuwa fi mawadi'a min kitabihi a wurare daban-daban a cikin littafinsa Qur'ani ka qawlihi kamar faɗinsa da ya ce fa'buduhu wa tawakkal alayhi ka bauta masa nan magana uluhiyya wa tawakkal alayhi wa in kana tawakkulu aidan min babil ibadati walakin تتوكل عليه لأنه يحميك يحفظك ويخلقك كان دوغرو غريش سبو دزي كاريك دد سيوا توكل لي منيني شما إبادة ني أباب العبودية ني أما أنا أبن أجيسو إنك كلي فعبوده مغنب إياك نعبود سي
وتوكل عليه كما كما منني ابن واياك نستعين ان غني ابو يو دان هكا دي الالوهيه والربوبيه سنه نن دكا اكن ودنن كلمومي وقوله النبي شعيب هكا نن فدينسا دنگني ده النبي شعيب وما توفيقي الا بالله gam da katardina tawfikina da zan samu ba ga kowa yake ba sai ga Allah alaihi tawakkaltu gare shi na dogara shi zai min komo wa ilaihi unib zuwa gare shi nake koma wannan na ƙarshen gefen yana fito mana dukkan su waɗannan ayyukan menene ibada ne to amma a cikin su menene tsantsar abin da yake daga gare ka zuwa ga Allah inaba menene kuma abun da yake zai iya wani abu zai zo daga Allah madauki zuwa gare ka shine kiyayewa da tawfiki yawa idan ka dogara gare shi zai kiyaye ka zai baka abin da kake so dan kaga maganar tawfiki da tawakkali dukkan su ibada ne amma kamar maganar wa iyyaka nasta'in in ka koma zuwa gare shi zai kiyaye ka zai baka kaza kai kuma ka koma zuwa gare shi kaga kin an samu maganar iyyaka na'budu an samu kuma maganar iyyaka nasta'in وقوله ده فدنسا وتوكل على الحي الذي لا يموت وصبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت كدوغرا غرايه يكون غنا سي كاو صفوفين اوبنجيدي وان سكي ده سو يكي غدارروا الحي الذي لا يموت ان كان تمانين وتران ذاك شيغ بلاءين ده ذاك رسا يا ذاك يي سبوده بابو الله تو بابو wannan ranar domin shi الحي ne الذي لا يموت duk bukatunka a shirye yake ko yaushe ka nema ya baka don haka ka dogara gare shi wannan shine babin bangaren mai wa iyyaka nasta'in sannan wasabbih bihamdihi nan kuma daga gare ka ne kai masa ko kai tasbihi kai ba masa wa shi kuma tsantsar ibada ce don haka shine bangaren mai iyyaka na'budu wa qawlihi haka nan fadin sa dai shi wa tabattal ilayhi tabtila ka yanke zuwa gare shi yankewa kai ta ibada wannan shine bangaren mai ubudiyya yawwa iyyaka na'budu sannan sai ce rabbul mashriqi wal maghribi shine ubangijin mafitar rana da mafadata la ilaha illa huwa wannan kunga maganar rabbu shi kuma bangaren rububiyya ne shine mai kula ka da komai da komai ya kuma kara karfafa maganar uluhiyya shi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila nan shi ma sake maimaitawa ga maganar la ilaha illa huwa din ubudiyya fattakhidhu wakila musta'in ko bawa ina fassara ma'anin wakil shine musta'in ba amma ina so in mai da mu zuwa ga wacce ma'ana ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa qawlihi haka nan fadin sa qul huwa rabbi la ilaha illa hu kace shine ubangiji na nan kaga zo da rububiyya ko kuma la ilaha illa hu babu abin da yake cancanta abauta masa maganar uluhiyya alayhi tawakkaltu har yanzu dai shine mai taimako a gare shi nake dogara wa ilayhi matab makoma ta zuwa gare shi yake shi ma maganar ubudiyya ne da ji a zuciyar ka cewa babu inda zaka je sai gare shi to sai ce da qawlihi anil hunafa'i sannan da maganar da ya faɗi dangane da hunafa su ai hunafa mabiya annabi ibrahim to shi ne hanif mabiyansa suma al hunafa kamar da ya faɗa cikin suratul mumtahina يتي ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هو قسم بارد مقدر ربوبية ربنا يا أبنجي جمو عليك توكلنا بليك مكدوغر دنك تيم مكامنا دنك كيا يم دنك بامو أبن مكيسو وإليك أنبنا بليك مكي قوما وإليك المصير مقومر مكومحر ينزو تكأجي بليك تكي مقوما وانا أنبنا بغ إنابة يو با مقنر مقوما تلاهيرا بشي maganar anan duniya zuciyarka ta karkata ta koma zuwa ga Allah ka tuba ka kara aikin kirki wannan masir kuma makoman mu ta karshe ga Allah take to kun ga duk waɗannan abubuwa da suna nuna mana waɗannan ma'anoni guda biyu kullum a kansu za ka yi kwatanta kanka ka duba ya alaƙar ka da Allah subhanahu wa ta'ala take sai ce fa hadhihi sab'atu mawadi'a tantazimu hadaini al-aslaini waɗannan su ne gurare guda bakwai wadanda suka kintsa mana suka tsara mana hazaini al-aslaini suka fito mana da shi al-jami'aini lima'anayi at-tauhid wanda suka hada ma'anonin tauhidi na uluhiyya da na rububiyya alladaini wadanda la sa'adata lil 'abdi bidunihima albatta wanda babu sa'ada babu cin nasara ga bawa sai da su ba inda zaka je ka ci nasara in baka da iyyaka na'budu da iyyaka nasta'in shi yasa zaka ji mal kun san littafin mal ibn qayyim madarij as-salikin ko kun san asalin sa ni ta magana akan sa madarij as-salikin sharhi ne na littafin manazil as-sa'irin na malam al-harawi wanda malam ibn qayyim yayi masa sharhi asalin abin da yake so faɗa shi ma yana magana ne akan manazil as-sa'irin fi tahqiqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in matakai na masu tafiya wajen tabbatar da wannan abu na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saboda duk nasarar mutum a duniya ta tana alaka ne da wannan idan ka samu matsayi a duniya kana da kuɗi kana da mulki kana da ƴaƴa kana da duk abin da kake so duk abin da kamala ake ganin sa a duniya kana da shi to in ka fadi a wannan bangaren baka bauta wa Allah ba sannan kuma baka nemi taimakon Allah ba akan ibada rayuwarka kana ganin ba ruwan Allah a cikin ta to baka ci nasara ba kuma dai Imam Ibn Qayyim ke fadi a nan gaba zamu zo mu gani yake cewa da za a ce mutum ya san komai da ake iya sanin sa a duniya to in bai san Allah ba to shi ya fi kowa jahilci kun taɓa jin labarin mutumin da za a ce profesa ne shi a kowane ɓangare a kowane ɓangare ai babu shi a duniya ko to da za a same shi duk ɓangaren da ake karatu a ce ka ƙure shi wannan dai a lissafin boko inda ma ke cewa ka ƙure amma ba wani mai zancen ƙurewa ko a kowane fanni ka ce ya gama shi kwata-kwata ba wanda ba abin da bai san shi ba da wahala ka samu wannan adam yau magana ce ta nisbi abu umur ne nisbiya yauwa wata ran an san wannan wata ran kuma ba a san wannan ba to da za a samu dan adam inda ya san komai da komai in bai san Allah ba ba shi da alaka da addinin Allah to yayi hasara sa ya hasara duniyar sa da lahirar sa kullum muna fadin wannan zancen ba dan komai ba sai dan fadakar da junan mu dan me mutum zai zauna yayi shekara 50 60 saba'in bai iya fatiha ba kuma bai taɓa jin damuwa a ce ne je a koya masa ba amma duk inda ake zancen in mai kuɗi ne za ka same shi duk inda ake neman yadda za a maida taro ya koma sisi ya sani ko ba haka biki ba in ana zancen wani abu a fagen duniya to shi za a zo gunsa amma ya buɗe baki ya makaratun fatiha mai kyau bai iya ba kuma bai taɓa kawo a zuciyarsa ya kamata ko ya waje mai je bin wanda zai koya masa ba yana ganin wani abu ne ai ba komai ai tunda dai shi musulmi ne shi ke na ya tsallake to musulunci ba zai yiwu ba sai da wannan ilimin ka zauna cikin jahilci baka san Allah ba baka san me yake so a kanka ba kuma baka neman ba baya cikin ma abin damuwa mutum irin damuwar da yake shiga in bai samu abin karyawa ba a ranar da ya miƙe da safe da a ce yana samun irin wannan damuwar in ya samu jahilci ai da abubuwan mu sun canza ko ba haka ba ne amma za ga mutane sun shantake harkar addini an batta ta ustazai ce shi wani gani yake kawai ta waɗannan dai wanda kuka damu kanku da harkar addini to ta ku ce ina la ilaha illallahu taka in dai ka yarda la ilaha illallahu da ita za a tsira to wallahi kana cikin wannan abu duk abin da Allah ya ce ayi to da kai a ciki ba ne ustazai bane kawai da kai a ciki in ya ce ka bauta masa to kai ne ake so ka nemi ilimin yadda za ka bauta masa don ka rabauta in kai hasarar wannan rayuwar ka shekara nawa baka san komai ba kuma kana ganin kamar ka shi nasara a duniya kai hasara Allah tsare mu Allah ya kimsa mana tunanin mu gyara waɗannan abubuwa babu sa'ada haka nan da mutum zai mallaki komai a duniya amma in bai san Allah ba kuma baya bauta wa Allah to ya hasara Allah ba zai samu wata damuwa ya jefa shi a wuta ba ba za a ce ai wannan ya san kaza ba farfesa ne a kaza menene shi a kaza wannan babban mai kuɗi ne ya ce maka wannan babban mai mulki ne yayi adalci a mulkinsa yayi adalci in bai san Allah wallahi ba ruwan Allah ce bai bauta wa Allah yadda Allah yake so ba Allah sa ya zama adalci sababi ne na tsira Allah ce muke mu sai ce alwajhu thani fuska ta biyu nan bai gaya mana alwajhu alawwal din ba yawwa fuskoki ne ya fito da su karkashin ba'anar wannan babin da yake so ya bayyana mana to fuska ta farko da zamu fahimci wannan shine wannan abin da zaka gano na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to sai shi alwajhu athani fuska ta biyu anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-khalqa li'ibadatihi Allah ya halitti halitta ne dan su bauta masa ba a zo duniya fa dan ai kudi ba a zo duniya dan kawai ai wannan hayaniyar da muke yi ai hayaniyar siyasa ka zagi wannan ka ci mutuncin wannan ka je aiki ka dawo kai yaya mata a ci abinci a kwanta bacci a tashi a je wannan wallahi ba da wannan Allah halicce mu ya halicce mu ne dan mu bauta masa in muka bauta masa mu samu sakamako a lahira to duk mutumin da ya rayu har yanzu bai san wannan abun ba ya yi shekara da shekaru amma bai san abin da ya kawo shi duniya ba to babu wanda ya kai shi tafewa da hasara to Allah ya halicce mu ne domin bautarsa wannan bautar aljami'ati li ma'rifatihi wadda ta hade sai an san shi ba za ka bauta masa ba sai ka san shi wal inabati ilayhi kuma ta tattaro har yanzu ta kunshi komawa zuwa gare shi wa mahabbatihi ka so shi sama da aikinka sama da kudinka sama da ƴaƴanka sama da matanka sama da kowa a duniya ka so Allah wal ikhlasi lahu ka tsantsance ka tsaftace kuma ka rereye kai bauta domin shi shi kadai kada kai dai wani ya yaba maka kar ka zo gun bauta dan kawai a ganka a ce ai wani mutumin kirki ne aikin ka duk ya bace kai domin Allah dan ran kiyama a ce kai abu kaza fito ka samu ladan sa fa bi zikrihi tatma'innu qulubuhum zuciya zukatansu suna samun nutsuwa ne saboda zikirin Allah shi sa duk mutumin da baya zikirin Allah ya rayu haka kawai yadda ka san ice ba ruwansa da zikirin Allah ba haylala ba tasbihi ba subhanallah ba kabbara ba zikirin da zai nutsar da zuciyarsa to yayi hasarar rayuwarsa duk malamai da kuke ji sun zama abin da suka zama wallahi ba iya maganar karatu bane da karatu da ibada sai an hada da ta'abbudi din nan mun sha ba da labarin Ibn Qayyim yana cewa ya zo wata rana ya samu malam Ibn Taymiya tunda aka yi sallar asuba yana zaune a wurin yana ta zikiri yana ta zikiri har kusa da rana ta gota daga tsakiya ma'ana hantsi ya kare ana neman a gangara kusa da azhar zikirin ke tun sallar asuba yace akramakallahu mun jira ka sai ce in babu wannan duk abin duniya ba zai tafi ba duk abin da kake so daga Allah ya yassare maka ya zaka juya kai ne waƙe kai ne wannan kaɗe-kaɗe fina-finai ne da ashariya da gulma da wane ne ka faɗi wannan ka faɗi wannan duk bakinka ba zancen Allah ya za a kashi nasara zaka dole ne sai mun canza waɗannan abubuwan wannan ruhin zuciyan nan abewa Allah kayansa abautawa Allah ta hanyar a samu nutsuwa da zikirinsa fa bi zikrihi tatma'innu qulubuhum wa taskunu nufusuhum wannan zuciya rayukan ba za su nutsu ba sai da zikirin Allah wa bi ru'yatihi fil akhirati taqarru uyunuhum sannan kuma wannan an yi zancen duniya a duniya ga abin da ake so ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali ka samu koma zuwa ga Allah da ibada a lahira kuma ka samu ganin Ubangiji shine sama da komai ya fi shiga aljanna fa kaga Allah subhanahu wata'ala ya fi shiga aljanna to a duniya ka samu wannan karbauta da wannan cewa kana cikin ahlullahi cikin mutanen da Allah yake so saboda kana bauta masa kuma ya baka tawfiki cikin duk abin da zaka yi kana yi yadda ya kamata zuciyarka ta nutsu da shi babu abin da ya kai shi girma a cikinta kullum ambatansa ne zai sa ka nutsu to wannan a duniya kenan a lahira kuma Allah madaukaki ya saka a aljanna kuma ya kira ka ka gan shi waɗannan abubuwan guda biyu babu abin da ya kai su to shine abin da ke faɗi sai ke cewa wa tumma na'imuhum kuma sannan yawa na tsalle ko wa bi ru'yatihi fil akhirah taqarru uyunuhum idan su zai sanyi za su samu sanyi ido ko farin ciki da yake nufi anan za su samu farin ciki wa yatimmu na'imuhum kuma ni'imar su za ta cika kun gani shiga aljanna wace ni'ima ce ta kaita to a wurin Allah subhanahu wata'ala kamar da ya tabbata in an shiga aljanna zai zo ya tambayi bayinsa me kuke so kuma yanzu sai su ce ya Allah me kuma za mu nema banda abin da kai mana ka shigar da mu aljanna sai ya bayyana gare su su ganshi hakikanin zatin Allah a ranar za a gani yan aljanna za su ganshi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai su ji cewa wannan ganin da suka yi wa Allah ya fi aljanna daɗi gaba ɗaya to shi abin da ke nufi anan to suke cewa fala yu'tihim fil akhirati shay'an ahabba ilayhim wala aqarru li uyunihim Allah ba zai ba su ba ran kiyama wani abu wanda yake sun fi so kuma abin da yafi tabbatar da farin ciki gare su wala an'amu li qulubihim ko abin da yafi ba da ni'ima ga zukatansu ya sa musu ni'ima minan nazar ilayhi fiye da kallon da za su yi masa ma'ana kallon da za su yi masa shine suka fi so shine yafi ba su farin ciki shine yafi cika musu ni'ima kun gane labarin da Allah ke bamu a cikin alkur'ani dangane da aljanna duk abin da kake so akwai ma tashtahihil anfusu ma aka kawo duk abin da zuciya take so komai kake so to akwai shi bata baki ne a ce maka akwai kaza akwai kaza akwai kaza yo inda iya abin da ka sani ne ma akwai ai baka samu ni'ima ba kai yanzu a rayuwa kamar me ka sani ko a duniya yanzu aka ce ka lissafa kayan daɗi ba kowa zai iya lissafa abubuwan da za su yi masa amfani ba to duk abin da kake so da wanda ka san shi a duniya da wanda baka sani ba Ibn Abbas zama ya gaya mana duk abin da yake akwai shi a duniya akwai shi a aljanna to suna kawai suka haɗa sunan kawai aka haɗa amma daɗin daban ni'imar daban gamsuwar daban to duk wannan abin da za a samu kuma a ce ganin da za mu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah sa duk wanda ke zaune a nan muna cikin waɗanda za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ganin da za mu yi masa tafi aljanna daɗi baki da Allah hore mana wannan da sannan suke cewa wala sama'a kalamihi minhu bai ba su abin da ya kai a ce sun ji maganarsa daga gare shi ya yi musu magana su ji daga maganar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu magana ma'ana mubasharatan su da shi ba abin da ya kai wannan daɗi sai sa wani malami wutar yake cewa da annabi Musa da annabi sallallahu alaihi wasallama da a ce suna nan ka tambaye su ya suka ji maganar Allah wannan irin daɗi suka ji wannan ji na duniya kenan to balantana jin da za a yi a lahira ni'ima ce ba karama ba shi yasa Allah madauki lissafa ta a cikin alqur'ani da yake cewa minhum man kallama Allah da ba ni'ima ba ce da ba ta kai a ambace ta ba amma saboda Allah madauki nuna cewa baiwa ce babba Allah ya maka magana to da manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma annabi Musa sune waɗanda Allah madauki musu magana mubasharatan su da shi to ran kiyama duk yan aljanna za su ga Allah kuma Allah zai musu magana kuma wannan abin da za su ji da gani ya fi komai ya fi aljannar daɗi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bila wasifa za su ji maganarsa ba tare da wato wani a tsakiya ba ba wani ne zai isar ba ba wani mala'ika za a gaya wa ya gaya musu ba a su za su ji wa lam yu'tihim fi dunya shay'an khayran lahu a duniya kuma bai ba su wani abu ba wanda ya fi alheri gare su wala ahabba ilayhim ko kuma suka fi so wala aqarra li uyunihim ko yafi tabbatar da farin ciki gare su min al-imani bihi fiye da a ce sun samu imani da Allah wa muhabbatihi to anan tunda anan duniya muke zancen nan ya bayin Allah me muka fi bukata yanzu kowa yana son wancan sakamakon na lahira ai ko to anan duniya me za mu samu a duniya wanda shine zai zama mana sababin samun wancan abin na lahira shine ka samu imani da Allah ba kudinka ba ba matsayinka ba ba asalin gidanku ba wannan shine babban abu imani da Allah in kana da shi ka rabauta wa muhabbatihi da san Allah kai ka so Allah ake nufi ka so Allah sama da komai sama da kowa domin wannan shine zai samar maka shi kuma ya so ka wa shauqa ila liqa'ihi ka riƙa fatan kana gurin ina ma ka haɗu da Allah kowa nan yana fatan ya haɗu da Allah kowa idan mai yana burin a shirya haɗu da Allah to wanke shirye yau ya mutu ya tafi haɗu da Allah ana zancen mutuwa sai ka ji kuma gaba ɗaya komai ya rikice dan adam baya so ya mutu to amma ka riƙa burin ka haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baka sakamakon aikin alheri da ka aikata, wannan kowa yana burin wannan. Allah ya bamu dacewa da ganin Allah da kuma haduwa da Allah. Wal unsi bi qurbi, da kuma ɗaibakewa da kusancinsa, ka samu ɗaibakewa da kusancin Allah. Babu abin da zai baka nutsuwa irin a ce kana cikin mutanen Allah. Wannan ya ku bayan Allah, ku kwatanta wannan abin a rayuwarku a nan. Duk ran da kake cikin shiri da Allah, za ka ji wallahi ba ran da kake farin ciki irin wannan. Haka ne ku ba ka ba? Amma kana yawan saƙo, kana zurfi cikin saƙo, za ka ji hankalinka yana yawan tashi. Wata ran baka san ma me ke damunka ba. Ana tambayar ka sai dai aga kana tagumi, wani me ya faru ne, kana cewa garin ne ko menene. Ba wani abu bane, saban Allah in yau mutum ka tutu sai ji gaba daya yana cikin wahasha. Ai wannan magana cikin abu da ya shafi hudu ba. Ko in Allah ya yi watsi da kai baka tare da shi, to babu bala'in da ya kai wannan a duniya, haka kuma a lahira. To alamar Allah ya yi watsi da kai shine kai ta zurfi a cikin saban Allah, baka kokarin ka dawo kan hanya, baka kokarin ka tuba, baka tunanin cewa alaka da Allah tana da wani ma muhimmanci, kai kana ganin rashin wayewa ne a ce kana harkar addini, ta yi kawai kana harkar ustazai kullum Allahu akbar. To me kake so kai? Me kake so kai? Kai abin da kake so, ka samu kuɗi, ai ta abin da ake so, a fanta ma a saba wa Allah, a yi zina, a yi luwatsi. Allah ya barka cikin ni'ima, kai tsammanin cewa wata dabarar ka ce cin nasara kai, Allah kana saban Allah, Allah ya kyale ka. Wallahi ba haka bane. Istidraji ne ta lala, kamar da ake wa dabba ta lala, shi ne abin da ke maka, Allah yake maka. Ka ji tsoron Allah kafin ya kama ka, kamun da in ya kama ka kuwa lan tuflik, Allah tsare mu. To sai ce wata na'uma bi zikrihi, da kuma wato ni'imtuwa da ambatansa. Ka samu wannan abubuwa guda nawa ya faɗa mana? Guda biyar: al-imanu bihi wa mahabbatu ko wa shauqu ilayhi wal unsu bi qurbi wa tanahumu bi dhikri. In ka samu waɗannan abubuwan a duniya, to ka samu rabanka. Dan Allah waye da mu ya haddace waɗannan abubuwan yanzu, har ya ga cewa ya tabbatar ya same su: imani da Allah, san Allah, buri da sha'awar a haɗu da shi ko, sannan kuma da ɗaibakewa da samun kusanci ga Allah, sannan kuma da mene, ni'imtuwa da zikirin Allah. Ka baiwa kanka lokacin da za ka yi zikiri. Yanzu mutane tun da wayoyin nan suka zo, wallahi maganar zikiri ya yi rauni a zukatan mutane. Mutum zai zauna, zaka ga mutum suna zaune a gidansu da shi da 'ya'yansa, kowa waya ce a hannunsa, wannan yana WhatsApp, wannan yana Facebook, wani yana yin sallama daga sallah ya ɗauko waya. Zikirin nan an manta, hatta na yau da kullum wanda ake bayan sallar farilla, mutane duk suna nema su manta da shi saboda kawai harkar waya ɗin nan. Ya ji bayan Allah, wallahi ba mu gyara wannan ba, ba mu za mu samu nutsuwa a duniyar ba, sannan kuma ba za mu samu abin da muke so a lahira ba. Allah ya tsare mu, ya mai da mu kan hanya. Lokaci ya riga ya matso, kafin mu ji abin da malamin ya kawo mana dangane da misalai, dan ya ce wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayna hadaini al-amrayn, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan abubuwa guda biyu. Fi du'a alladhi rawahu an-nasa'i, a wata addu'a da al-imam an-nasa'i wa imam ahmad ibn hibban, da imam ahmad da ibn hibban a cikin sahihin sa, wa ghayruhum, da wasu ma wanda ba su ba suka rawaito a cikin wannan addu'ar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mana waɗannan abubuwa: alherin duniya da alherin lahira. Galibi mun nan ce alherin, insha Allah mu bashi wannan sai darasi na gaba. Alherin duniya, yanzu aka tambaye ka me Allah ba mu alherin duniya, me yake zuwa zuciyarka tsakani da Allah? Waɗannan abubuwan guda biyar galibi ba shi yake zuwa mana alherin duniya? Ka fita daga talauci, shi ne babba abun mutane yanzu. Ka fita daga talauci, har ka jibi yana cewa a talauci ba ɗan uwan kafirci, wai saboda ne mutum ya tsoraci talauci? Gaskiya ne, ba abin so bane. To amma damuwar da muke yi akan gyaruwar halayenmu ba ta kai wannan damuwar ba, ta magana mun rasa abin duniya. Kamata ya ce mu gyara imanin, mu gyara ƙaunar mu ga Allah, mu gyara kwaɗayin da muke na haɗuwa da Allah, mu kuma gyara kusancin da muke so mu samu tsakanin mu da Allah, mu gyara yadda muke zikirin Allah subhanahu wa ta'ala. In muka gyara wannan, to za ga duniyar ce mana daɗi. Wannan shi ake nufi da alkhairin duniya. alherin lahira ko mun ji shi aljanna ce da kuma sama da aljanna shine waɗannan abubuwa da muka ambata ganin Allah da jin maganganunsa ya Allah muna roƙonka ka ba mu alherin duniya da lahira ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نعم
me karbi nasiha nan kamar yadda yake fada har ya zubar da hawaye ya tuba amma abin da ya tayar mata hankali ko yake tambaya a kai yana addu'ar Allah ya ba shi mace ta gari saliha sai abokin nasa ya ce ai tun da ya fasa kanci da wata to Allah ba zai ba shi salihar mace sai dai ya ba shi wacce ita ma da ta fasa kancin ta tuba shi ne yake neman ƙarin bayani a kan wannan
wannan nasihar ta wajen zaba daidai ba ce ta ƙarshe ya yi nasiha mai kyau a farko amma kuma ya bata ta a ƙarshe ba a cewa mutum Allah subhanahu wa ta'ala dan ya taɓa shiga rayuwar zina latsare cewa dole ba zai auri wata ba sai kuma wadda take tana zina za mu zo nan a cikin wannan littafin Malam Ibn Qayyim ya yi magana mai kyau akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin ya ce mutane da yawa sun yi kuskure wajen fassarar wannan aya da yadda suke tsammanin ta wasu ma har sun ce ma an shafe ta yace duk babu zancen shafewa magana ce ta umarni da hani umarni ake gaya mana cewa kada mutum ya auri mazinaciya in kuwa ya aure ta ko da baya yin yadda ya kawo ta ya zama da yunzi to kamar ya zama mazinaci da ka haramun ne kuma ya haka amince abin da ka amma fa in aka ce an tuba to ai an manta komai kuma yawwa in dai har kai ka tuba ita ma ta tuba shikenan sai ku yi auren ku babu wanda ya ce ba za ka samu albarka a aure ba ba za ka samu kuma auren ko a ce bai yi ba wannan duk ba haka ba shi zunubi duk ɗan adam yana faɗawa cikinsa in ya faɗa cikinsa ya aikata to ya tuba to kuma sai fatan Allah maɗauki kintsa masa gaba kada ya sake dawowa zaka wannan magana dai ba daidai ba ce a ce ba zai auri wata mace ba sai irin wadda kuma take irin wancan laifi a'a zai aure mace ta kirki kawai dai tunda yau mutumin da aka yi masa wa'azi ai ya zubda hawaye ai akwai aljini a zuciyarsa mutum nawa ne yanzu aka yi masa wa'azi bai ma kallon banza ma ba tukuna wani ma kallon banza zai maka ce kai ka bata lokacin ka ba wai ina ruwan ka ma da rayuwa ta yanzu mun fiye mutane da yawa haka suke to wanda har kai masa har ya zubda hawaye ai ya kamata a kyautata masa zato to kuma a buɗe masa ƙofar da zai samu falalar Allah maɗaukaki cewa tuban da yayi kuma zai auri wata to kar a hana shi ba za a ce kuma sannan ai bai kamata ba ma a zo a ce masa ba zai auri wannan ba saboda ya taɓa kaza an yi tereransa kuma ina ce nasiha kai masa kai ne shi ba a san abun ba to kuma yanzu za a zo a ce a wannan ba zai auri ba sai wata sai a zo a ce me yasa mafi sai a ce ai ya taɓa yin kaza kuma kowa ya san abin da ya aikata ke ba
Allah ba zai kaddara mara kamar dai fassara wannan
ayat na
zai samu ta kirkin ba
ce da wancan a'a ba haka bane ma'ana in cewa Allah ba zai kaddara maka ka samu ta kirkin ba dole sai dai duk binciken da zaka yi sai dai ka koma wanda ita ma ta taba zina wannan zai jawo maka ta tuhumar matarka kuma bayan maka aure ta in ka yarda da wannan ko da kana ganin mai kirki ce to sai kuma ka ce a to tunda wancan ya ce mun fa ba ma zan samu auren ba sai wanda ta taba zina sai ta kallon da yana ganin kamar ta taba yin zina da wannan kuma shi kansa hanya ce ta alalata auren yawa wannan zan ba haka yake Allah madaukaki in dai ka tuba to ana daukar kamar baka taba zunubi ba yawa duk wanda ya tuba Allah ya karbi tuban sa to kamar bai taba yi ba Allah madaukaki ya karbi tuban mu baki da Allah ya ba mu tawfiki barakallahu